kawai
ayin ma ke wani jinan tsaya
za mu shiga wa'in kwatattun firimin da
بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين
أم تمسكون آية يا أيها الناس اعبدوا ربكم
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya kara hada fuskokinmu a daidai yau ranar Laraba 24 ga watan Ramadan wanda yake a cikin shekara ta 1445 wanda yayi da 3 ga watan April shekara 2024 a wannan wato yini mai alfarma na azumin Ramadana da muke tafsira al-Qur'ani Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane wa'budu rabbakum ku bauta ma ubangijinku alladhi khalaqakum wanda ya halicce ku walladhina min qablikum kuma ya halicce wanda suka zo kafin ku la'allakum tattaquna saboda ku samu takawa alladhi ja'ala lakum al-ardha Allah ta'ala shine wannan wanda ya sanya muku kasa firashan shimfidadiya was samaa ya sanya muku sama kuma bina'an wato tayi kasar rufi wa anzala ya saukar minas samaa'i daga sama ma'an wani ruwa fa akhraja bihi da wannan ruwan sai ya fitar da minat thamarati ya'an wato marmari da ake tsirrai da ake amfana da shi rizqan lakum saboda ku azurtu فلا تجعلوا لله اندادا ذاك كرب سنيا من اوبنجي ابابن تاريا وانتم تعلمون الحال كنا سني وان كنتم في رب ما نزلنا على عبدنا اذا كن كسانتي كنا كوكانتو اكن ابدا مك سسوكن باوامو فاتو بسوره من مثله كزو ده وتا سوره كتانكوتين ابدا مك سوكر مسا ودعوا شهداءكم كما كيرا ماسو تيمكون من دون الله وندا با الله با ان كنتم صادقين ان دغ سي كوكي fa in lam taf'alu idan buku aikata haka din ba walan taf'alu to ba za ku iya aikata haka ba fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uhidat lil kafirin da aka kuji tsoran wuta wanda makamashin ta sune mutane da kuma wato dutse na kibriti u'idatul kafirin, wanda Allah ta'ala ya tantar kafirai. Idan ba manta ba muna wato gaban tafsirin fadin Allah ta'ala, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Allah ta'ala ya wannan kira a wannan wato sura yayi babban kira kan cewa a kadaita shi da bauta, ya kuma ja kunni yace lallai kar a rike ababan tarayya a gare shi. Duk wanda ya saki ya wato rike ababan tarayya a gare ga Ubangiji, to wannan aikin nasa Allah ta'ala ba zai karba ba. Kuma Allah ta'ala akwai narkon azaba da ya yi masa alƙawari, Allah ta'ala ya tsare mu. To muna magana akan wato surori mabambanta da ake samun yanda mutane ko makhalukai bayin Ubangiji suke ɗaukan ababen tarayya ga Ubangiji. Mun yi magana akan yanda wato bawa yayin da yake zai bauta ma Allah ta'ala, yanda yake zuwa yana bautan wani Allah, a wannan bautan wani Allah ya zama wato akwai wato wani shirka ne a cikinsa, kamar yanzu yana son wani mahaluki yanda ake son Ubangiji, ko kuma ya daga wannan mahaluki ɗin zuwa sama ya zama da yana yin wasu abubuwa saboda wato ya gamsar da shi, saboda wato ya samu lada wajen wannan mahalukin. Wannan muka ce shi ma shirka ne wannan. Sannan daga cikin wato bauta da ake ma Ubangiji shine a bauta ma Allah, ana bawa na kaskantar da kansa ga Ubangijinsa. Muka ce wannan shi ma a irin wannan yanayi ba a yi ma kowa sai Ubangiji. Haka idan bawa bai halatta ya je ya durƙusa ba, ko ya yi ma wani sujada, ko ya yi ma wani ruku'i in ba Allah ta'ala ba. Idan ya sake yayi ma wani mahaluki wato ya kaskantar da kansa gaban wani mahaluki a irin wannan yanayin da ba a yi ma kowa sai Ubangiji, shi ma wannan ya dauki wannan mutumin abokin tarayya ga Allah ta'ala. Muka ce kuma na uku inda ake samu wato a ibada a same mutum yayi shirka, shine wato mutum ya rika jin cewa yana jin da wani isa da girman kai, yana ganin shi kamar ya fi karfin ya bauta ma Allah ta'ala. To kaga yanzu ya dauki sa zuciyarsa shine abin bautansa. Saboda haka shi ma irin wannan mutumi Ubangiji zai in ya rike shi zai mishi sabi ne na waɗanda suke ma Allah ta'ala shirka. Saboda ya dauki wato sa zuciyarsa ya gama shi da abinda Ubangiji yake so. To inda muka kwana jiya shine wato inda ake kira ashirku fi rububiyya, shirka da ake ma Ubangiji a rububiyya. Wasu aikace-aikace da Ubangiji yake yi ka ɗauka aikin nan ka je ka ba wani mahaluki wanda ba kuma wanda yake taya shi. Allah ta'ala shi kadai yake halitta. Yanzu ba dama ka je ka ce akwai wani wanda yake halitta wanda ba Allah ba. Idan ka ce akwai wanda ya halicce ka wanda ba Allah ta'ala ba, irin wannan sakaran da yake cewa shi shehinsa shi halicce shi, kaga yanzu wannan yayi abinda ya sunansa shirka. Yanzu ya yi ma Ubangiji shirka a rububiyya. Saboda me? Saboda wannan aikin Ubangiji ne shi kadai. Haka zalika abinda Ubangiji ke yi na azurta bawa. Bawa ya ji cewa ai shi ba Ubangiji azurta shi ba, shi wane azurta shi? To shi ma wannan shirka ne. Saboda Ubangiji ko da wannan bawa Ubangiji ya sanya shi sababi, to amma hakikanin wanda ya koro maka wannan arziki din ya sanya ka samu arzikin daga wajen wannan sababin, wannan bawan da kake magana shine Ubangiji. Saboda haka hakikanin tauhidi na rububiyya shine wato bawa ya ji cewa duk abin da ke gudana, duk abin da ke samun sa, duk abin da ke samu a hannunsa na arziki, to wannan yana samu ne daga Ubangiji, daga hukuncin Ubangiji, da kuma abinda Ubangiji ya kaddara masa. Kar makololuwan wato kallansa ya zama yana kallon wato sababi shine wato wasu dalilai da Ubangiji ya sanya ta su hanyar su ake samun waɗannan abubuwa din. Ubangiji ya sanya wasu suna zama sababin samun wasu abubuwa, kamar in ka sha ruwa zaka goshi, zaka tafi da kishirwanka, idan ka ci abinci zaka goshi. To kaga amma wannan cin abincin sababi ne na samun koshi. To kar ya zama wato kololuwan ganinka kai a matsayinka na bawa shine ka rika kallon wato shi sababin ba asalin musabbib ba. Musabbib shine wanda ya koro maka wannan sababin. To shi su bayan Allah da suka san Allah yanda suke yi wato suka zama kololuwan inda suke karkata suna kallo shine Allah ta'ala wanda shine ya koro sababin. Saboda haka idan za su nemi taimako, wanda suke neman taimako shi taimako na kololuwa shine Allah ta'ala. Idan za su nemi agaji, wanda suke neman agaji wajensa shine Allah ta'ala. Idan za su tambaya, suna tambayan Allah ta'ala ne shi kadai. Duk da kuma a haka ba sa inkari, ba sa musunta wato sababi. Wato sun san cewa akwai sababi, ko sababi na shari'a, ko sababi na ɗabi'a. Allah ta'ala ya halicci wasu abubuwa ko a shari'a, ko a ɗabi'a, a halitta da ya yi, cewa wasu abubuwan dalili ne ya samu wasu abubuwan. Saboda haka abinda ake magana a nan, bawa zai sayyada cewa Ubangiji shine ya halicci komai da kowa, har wanda ke azurta shi. In wani na wada, misali aka samu wani mawadaci yana wadata shi duk shekara ko duk wata, yana bashi abin da zai ci a wata, to wani kaga yana wadata shi a matsayin sababi ne, amma ba yana wadata shi ne a matsayin musabbibi ba. Musabbibi shine wanda ke koro maka arzikin Allah Ta'ala kenan. To dole ka ji cewa shi wannan wato wanda yake azurta kan shi sababi ne, amma Ubangiji shine asalin wanda yake azurta ka. To wannan shine Ubangiji shine musabbibi, shi kuma sababin shine Ubangiji, shine wato wannan mahaluki ne, wannan wanda yake baka kana amfana. Saboda haka idan aka sama wani wanda yake maka baiwa, to shi sunansa sababi, amma asalin wanda yake baka wanda sai da Ubangiji ya ga dama aka baka shine Allah Ta'ala. Saboda haka innamal mu'ti huwa Allah. Idan aka samu wani likita ya da baka magani ka warke, to kaga shi wanda sababi ne, sababi ne yanda wato ya baka magani ya kula da lafiyarka ka samu lafiya. Amma innamal tabibu huwa Allah. To anan shi ma inda wato ake samun wato tauhidi ake anan wajen, shine wato yayin da zaka danganta cewa wane ne hakikani ya warkar da kai. Hakikanin da ya warkar da kai shine Ubangiji, hakikanin wanda ya baka shine Allah Ta'ala. To amma kuma ya halatta idan ka tashi ka danganta abin zuwa ga sababi, wato ka danganta shi zuwa ga kace ai wanda ya bani shine wani, wanda ya wadatar da ni shine malam wani. Haka ya halatta kace misali shi wato wannan likita din na samu lafiya a hannunsa, eh wannan kaga saboda shi sababi ne, wannan ya halatta in dai baka fara Ubangiji ba. Yanda ake abin wato shine abu ne guda biyu. Akwai abin da ake kira wato asbabul hissi, asbabul hissi dalilan Ubangiji ya halitta a dabi'ance a halittansa cewa kaza yana maganin kaza, kaza yana samar da kaza. Misali muka ce kamar cin abinci, cin abinci yana tafi da yunwa. Allah Ta'ala haka ya halitta cewa abinci idan an ci yana kore ma dan adam yunwa. Saboda haka ya halitta kace abinci ya tafi min da yunwa na, ya halitta. Kamar yadda kuma Allah Ta'ala ya sanya wasu mawadata daga cikinmu dalilai ne na samun arziki ga wanda ba mawadata ba, to ya halitta kace na wadatu ne da abinda malam wane ya bani, don haka malam wane shi ya wadata ni. Wannan kana danganta mashi wani abu ne a matsayin shi na sababi, wannan ya halitta. Haka zalika idan aka samu wasu mutane sun samu ambaliya a garinsu, sai wato gwamnan garin ko wani shugaban kasa ya kai musu agajin gaggawa, to ya halitta kace shi wannan gwamna ya wato ya agaji ɗan gari kaza, ya halitta. Saboda me? Saboda wannan kana danganta abin ne zuwa ga asalin sababin da Ubangiji haka ya halitta abin, cewa wasu suna zama su dalili na samun wasu abubuwa din. To wannan kaga shi ake magana cewa wannan in aka yi wannan to babu laifi. Amma inda wato shirka yake zuwa, shirkul alfaw, shine wato yanzu in rika jin cewa shi wannan sababin in ba dan shi ba, to da kawai kwata-kwata ma ko Ubangiji ya ga dama ko bai ga dama ba, to wannan shine kawai ya yi aikin sa. Ka rika jin cewa yanzu wani da yaje ya ciro dan uwanka a cikin ruwa, ka rika jin cewa to ai shi wannan shine kawai yayi wato iyawansa ce ba wai iyawan Ubangiji ba, wai Ubangiji ne ba shi dama ba. To yanzu wannan kaga baka kalli asalin musabbib ba, ka kalli sababi, ba kalli asalin waye ya koro wannan wanda yake ce wanda dan uwan naka ba, wanda kuma ya bashi dama dan da bai ga dama sai yake bashi dama din, wanda ya bashi dama kuma ya halitta mishi wannan karfin da yayi amfani da shi har yayi shiru dan uwanka. To yayin da kake kallon Ubangiji amma kake kallon shi wannan wanda yayi maka wannan aiki, to shine anan malamai ke cewa ba kyauta ba, kuma abinda aka zo da shi zai iya zama kamar da shirka. Haka zalika yayin da muke son mu hada abu, sai da nake son in nuna cewa Ubangiji ya ce maka, sai nace ba dan Ubangiji ba, ba dan wane ba. Allah ko suna faɗa ka sai ba dan Ubangiji ba, ba dan wane ba, to da wane yana nan yanzu ya riga ya mutu a cikin ruwan nan. To baka ce to wannan ba daidai bane, kace ba dan Ubangiji ba, ba dan wane ba. Kace na dogara da kai, na dogara ga Allah, ko na dogara ga Allah, na dogara ga kai, wannan duk ba daidai bane. Dukkan mutane suna faɗi kace ba dan Ubangiji ya ga dama, ba dan ka ga dama ba, wannan shi ba daidai bane. Ba da na samu wannan abin ne daga Allah, daga wajenka, wannan shi ba daidai bane. Saboda wannan da da kake cewa kana son ka nuna cewa kamar wannan mahalukin sun yi daidai da shi da Ubangiji suka tarayya wajen samun maka da wannan abin, wannan abin ko ba haka bane, abin ba haka bane. Ubangiji shi ne musabbib, shi ne wato ya koro maka wannan arzikin, shi ne asalin wanda ya baka ba. amma shi wannan wanda yake sababi wannan ubangiji ya kawai ya sanya wato shine dan tsakiyar da aka samar da wannan abin ta hanyar sa to shi wannan sababi ne saboda haka idan zaka faɗa abinda malamai ke cewa sai dai ka ce ba dan Allah ba sannan wani ba dan Allah ba sannan wani da ban sa maka za ba to yanzu kaga yanzu kai tauhidi amma ka ce ba dan Allah ba da wani to wannan ba daidai bane wannan ka ce laula Allah wa fulan to wannan shi ba daidai bane malamai suka ce wannan wawu wawu da kaga wannan at-tashrik wannan ba daidai bane saboda kana nuna kaman akwai tarayya da wannan suka yi da ubangiji wajen sabar da abin dalili akan haka shine hadisi da ya tabbata a cikin musnad Imam Ahmad da kuma cikin musnad Isa ibn Rahawiya cikin sunan Nasa'i sunan Tirmidhi hadisin Mis'ar daga Ma'mar ibn Khalid daga Abdullah ibn Sar al-Juhani daga Qutaida Qutaida take cewa anna yahudiyan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala sai yace innakum tunaddiduna ku din kuma kuna cewa ku kula tauhidi amma kuma gashi kuna yin shirka yake ga manzon Allah bai innakum tunaddiduna kuna gwama ubangiji da wani wa tushrikuuna kuma kuna yin shirka ta kula kuna cewa ma sha Allah wa shi'ita abinda kaga dama kuma ubangiji ya ga abinda ubangiji ya ga dama kuma kai ma kaga dama kaman yanda dai muke muce ba dan kaza ba dan Allah ba dan wani wa taqulu kuma kuna cewa wal ka'aba kuna cewa na nutse da ka'aba fa amarahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ubarce su idza arada an yahlifu in suna san su mutun ya rantsi an yaqulu sai su ce wa rabbil ka'aba kawai mutun ce na nutse da ubangijin ka'aba kada ce na nutse da ka'aba kada ce na nutse da rawanin sarki da ce na nutse da ubangijin sarki wannan shine abin da ya dace wa yaqulu ahadukum yace kuma dayan ku yace ma sha Allah thumma shi'ita idan dole sai ya fada ya hada Allah ta'ala da wani a magana to sai yace abinda ubangiji ya ga dama sannan wani ya ga dama to kaga wannan yanzu kai daidai duk da wannan ba shine kullun tauhidi ba inda ana in sai halaka abu sai Allah ka karka abu ci kowa kace Allah ta'ala ya shi in ba dan ubangiji ya yi mun wato lutufin sa ba ya taimake ni da ba sama kaza ba to wannan shi aka fi so ka fada to in kuma dole sai ka in kuma zaka fadi ba zaka fada ubangiji ba zaka fado sababi ne kawai sai ka ce aiko ba dan wani ya taimake ni ba da ba zan ida ban iya ganin wannan ministan ba kaga wannan sababi ka fada ba ka fada Allah ba to wannan shi ya halatta amma in zaka ce ba dan Allah ba ba dan wannan mutumin da ya baka hanya ba da baka minista ba to wannan baka daidai ba sai dai ka ce ba dan Allah ba sannan wannan mutumin da ya min hanya na ga wannan ministan to in ka kawo sannan kaga yanzu ka wato wannan ubangiji ya laushi ne a sama shi kuma wannan mutum ya laushi ne a ƙasa saboda haka wannan babu laifi in kuma ka ce ba dan Allah ba shi kadai kai shi to wannan ma aka fi so tunda ka kawo ubangiji abu zai musabbibi to kar ka kawo sababin ma to wannan shine aka fi so kaga da mazala da yana cewa masha Allah thumma shi'ita cewa a dinga fada haka amma kamar yadda muka fada abin da yafi daidai shine wato mutum ya ce masha Allah wahdahu abinda wato abinda Allah ta'ala ya so shi kadai wannan shi aka fi so saboda wannan shine kawalin tauhidi Imam Ahmad ya fitar da hadisi yake cewa hadathana Hushayn qala akhbarana Atlah an Yazid ibn al-Asam an ibn Abbas daga hadisi daga Abdullah ibn Abbas anna rajulan qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen manzo Allah sai ya ce masa ma sha Allah wa shi'ita abinda Allah ta'ala ya ga dama kuma kai ma ka ga dama kaga ya abinda ya ga manzo Allah kenan abinda Allah ya ga dama kai ma ka ga dama abinda Allah ya so abinda Allah da kai kuka ga dama ko kuka so to shine sai manzo Allah yake cewa aja'alta lillahi idlan ka sanya tamka ne ga ubangiji aja'alta lillahi idlan ka sanya tamka ne ga ubangiji bal ma sha Allah wahdahu aka ce abinda Allah ya ga dama shi kadai ka duba ga manzo Allah in ai shi kansa manzo Allah ya tace ubangiji ya halitta mushi na shigan dama yanzu dukan mu da ganin dama da ubangiji ya halitta mana sai dai kawai ganin dama yana kasa da ganin dama ubangiji kuma abinda ubangiji ya ga dama shine zai rinjaye ganin daman mu to amma tare da haka manzo Allah bai yadda a hada shi da wawun ba a ce abinda kaga dama kuma ubangiji ya ga dama a sai dai ka kawo sannan eh mashi wannan masha Allah wa shi'ita wannan wawun ita ce matsala wawu tashrik saboda kaman kana gwama ubangiji ne da mahalukin sa wannan shine abin da ba a so saboda haka manzo Allah ce masha Allah wahdahu kaga nan ba bai ce masa ce masha Allah thumma shi'ita ba saboda haka masha Allah wahdahu shine qululun tauhidin sannan yanzu ka sako a tsakiya shi ka ce masha Allah thumma shi'ita to wannan shine wato abin da mutum yayi wato yayi daidai bai yi wato shirka ba alafazi ba yayi daidai kuma babu shirka to sannan kuma ya halitta kuma yace masha Allah kadai ko kace masha fulan kadai ba tare da ya hada ya gwaba tsakanin Allah ta'ala da wannan mahaluki din ba wasu daga cikin malamai sun yi kokarin cewa akwai fa irin wannan alqur'ani cewa a ce ba dan wani ba dan Allah ba dan Allah ba dan wani ba Allah ta'ala da manzon shi suka yi muku kaza suka ce akwai irin wannan alqur'ani saboda haka suka ke gani kamar ya halarta Abu Ja'far ad-Dawudi yake cewa Allah ta'ala yana cewa ma naqamu illa an aghnahum Allah wa rasuluhu bi fadlihi Allah ta'ala yana cewa wa yataqul labi an'ama Allah alayhi wa an'amta alayhi Allah ta'ala alqur'ani yake cewa wa ma naqamu sudan basu ba sa aibata muku ku musulmai ku mu'minai illa an aghnahum Allah wa rasuluhu bi fadlihi sai dai kawai Allah ta'ala da manzon shi sun wadata su daga cikin falalan ubangiji to shi kaga ubangiji ya gwama Allah da manzon shi wajen wadatawa kuma ai an san cewa ubangiji shine asalin wanda ya wadata su din manzo Allah shi sababi ne kawai sai kaga ubangiji ya hada ana sannan kuma can yayin da Allah ta'ala yake bada labarin Zaid yace wa yataqul ladhi an'ama Allahu alayhi lokacin da kake ce ma wanda Allah ta'ala ya musa ni'ima wa na'amta alayhi kuma kai ma kai masa ni'ima kaga nan aka ce ubangiji ya musa ni'ima kuma kai ma ka masa ni'ima to kaga nan zahirin shi kamar yana nuna wato ya sabana abin da manzo Allah ya hada ana to malamai suka bashi amsa wannan malami da ya kawo wannan iskalin malamai suka bashi suka ce a akwai bambanci na farko ne shi ubangiji shine yayi wannan yanzu kai ubangiji yayin da yace Allah ta'ala da manzon shi sun wadata Allah ta'ala da manzon shi ya wadata ku daga cikin falalan ubangiji to yanzu wannan ubangiji ne ya fada shi ubangiji ya dama ya fada saboda babu iskali ubangiji ashe ba yana rantsuwa da abin da ya ga dama ba saka babu iskali in ubangiji ya fada kaga ba za ka tsammanin cewa za a sami wannan abin da ake ba san wato jama'a su samu na shirka a cikin wato kuduri ba sannan kuma malamai suka ce anan abu na biyu ma shine wato anan da Allah ta'ala yake cewa wa yataqul ladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi saboda aiki daban-daban ne shi ni'imar da ubangiji ya mazaidu shine ni'imar musulunci da ya shirye da shi shi kuma Allah ni'imar da ya mazaidu shine ni'imar da ya masa na intar da shi da yi a shi kaga wato ni'imar daban-daban ne saboda haka bai kamata a hada ba anan da bambanci amma abinda da ma kuma ake cewa mutane kar su hada shine wani abin da yake in ka ce ba dan Allah ba dan ba dan Allah ba dan wani ba da ba sa maka za ba to za ai ka wannan akan aiki ɗaya ne kake magana kake nuna kamar su tarayya wanda kamar ubangiji yayi wani bangare shi ma wani bangare sannan aka samu maka da wannan abu da kake ka samu to saboda haka malamai suka ce wannan ba daidai bane saboda haka yanzu hadisin da yana nan kuma hanin yana nan lalle mu tsaftace lafazin mu hadisi ya kara tabbata a cikin musnad Imam Ahmad da kuma tafsiri na Ibn Mardawi Imam Ahmad da Ibn Mardawi yake fitar da shi ta hanyar Hammad Ibn Salama Ad-Darimi a cikin musnad sai yake fitar da shi ta hanyar Shu'ba Ibn Al-Hajjaj Ibn Majah yake fitar da shi ta hanyar Abu Awana Al-Waddah Al-Yashkuri dukkan su daga Abdul Malik Ibn Umair Al-Qibti daga Rabi Ibn Hirash daga Tufail Ibn Sakhbara Tufail yayi mafarki yake cewa ra'aytu ka anni ala nafarin min al-yahudi na yi mafarki kamar na zo na yitta wasu mutane daga cikin gungun yahudawa qultu sai na ce innakum la'antumul qaum ku dai ma da lada mutane ku dai laula annakum taquluna ba dan kuna cewa uzairun ibn allah uzair dan allah bane ba qalu sai suka ce mun ni ma innakum la'antumul qaum kuma dai musulmai ma da lada ku laula annakum taquluna ma sha allah wa sha muhammad ba dan kuna cewa ba abinda allah ya ga dama ba abinda muhammad ya ga dama ba kaga dai mun tara mun hada manzo Allah da ubangiji a waje daya to shine suke mana inkari kuma marabtu bi nafarin min an-nasara sai kara kuma gitta wasu mutane daga gungun nasara fa qultu sai nace innakum la antumul qaum ai ku ma dalil da mutane laula annakum taquluna ba dan kuna cewa al-masih ibnullah ba kuna cewa masihu dan Allah bane ba qalu suka ce wa innakum la antumul qaum ku ma dai ma dalil da mutane laula annakum taquluna ba dan kuna cewa masha Allah wa sha Muhammad ba فلما اصبحت في تبع يا عندنا واي غري اخبرت بها من اخبرت سينا غيا ما سينا لابتا ما وسد daga cikin sahabbai sun ba tace annabi sallallahu alaihi wasallam sai na kuma zo wajen manzon Allah fa khabatu sai na gaya masa qala sai manzon Allah ya ce hal ahwalta biha ahadan ka gaya ma wani wannan labarin qultu sai nace na'am sai nace eh na gaya ma wasu daga cikin mutane daga cikin sahabbai qala sai yace wahamin sai manzon Allah ya tashi yaje ya ta isa kara masa mutane وحمد الله إذا يأتي إن الحمد لله وأثنى عليه ما يبيش ثم قال سيأتي أما بعد تبايا هكا فإن طفيل رأى رؤيا إذا لن طفيل يأغى رؤيا يأغى وتواني وانما فركين أكدونا مساء أخبر بها من أخبر منكم يا لابتا من لابتا ودك تشنكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا ننهاكم كنا فدام متكلمة فا abinda ke hana ni in faɗa muku shine kaza da kaza. Wato mazala ina ganin kamar farkon musulunci ne bara a musu tarbiya tukuna. Wannan yana shike na ku cewa wannan ba shirka ne ga babba ba shirka ne ga rayi. Ila iyaka dai kuma bane bai kamata ba kuma ba halal bane. Fala taqulu kar ku ce yanzu masha Allah wa sha'a Muhammad kar ku ce abinda ubangiji ya ga dama abinda Muhammad ya ga dama. Walakin qulu ku ce masha Allah wahdahu abinda Allah ya ga dama shi kadai. Ubangiji maza Allah shi ma ganin damar sa yana karkashin gadan ubangiji ne dan kan ubangiji ya ga dama ya faru in bai ga dama ba kuma ba zai faru ba sai da ku ce ma sha Allah wahdahu kadai kar ku ce haka wannan isalin sa Hassan ne Abdul Malik ibn Umair saduq ne kuma wato hadisi da makanta a baya suna masa shaida kaga nan kamar da muka faɗi da maza Allah yana da bashi yana da ganin dama amma kaga sai ya hana a tara shi a goma shi da Allah ta'ala a makori daya duk da inda za a rarraba za ka ga abin zai iya dauka saboda akwai za ka iya cewa wani ya wadata ni daga arzikin da ubangiji ya bashi za ka iya faɗin wannan amma yayin da kake cewa Allah ya wadata ni wani ya wadata ni to wannan shine ba a so sai da kace Allah ya wadata ni sannan kuma wani shi ma ya wadata ni to kaga yanzu wannan karaba abinda kai babu wato shirka a ciki daga cikin kuma sababul hissi dalilai da ubangiji ya halitta wanda shi ma wannan dalilai ne shine wato idan ya zama mutum ka samu wani magani da aka jaraba idan ka ce ai na samu sauki ne saboda na sha maganin olsa shi ma wannan babu laifi saboda wannan maganin olsa an riga an jaraba an ga cewa wannan dalili ne hissi dalili da ubangiji ya jaraba wato ya fahimtar da ɗan adam aka je aka yi bincike aka gano cewa yana yin magani ne to idan ka ce na samu sauki ne saboda na sha magani kaza wannan babu laifi mutukar dai wato shi wannan maganin a ɗabi'ance a kuma likitance an fahimta cewa lallai yana wannan maganin wannan ciwo din wannan babu laifi amma yayin da zaka goma shi da Allah sai ka ce na samu sauki saboda kwatanyin ubangiji sannan kuma sai wannan maganin da na sha kar ka ce na samu sauki ne daga ubangiji kuma daga wannan maganin to wannan kayan shirka alafasi sai da ka ce na samu sauki daga ubangiji sannan kuma daga wannan maganin da ubangiji ya kaddarto da na sha sai na samu sauki to wannan babu laifi haka zalika za ka ce na samu lafiya saboda ubangiji ya bani lafiya sannan kuma da taimakon wannan likita to wannan kaga babu laifi amma kar ka ce wai na samu sauki da taimakon Allah da taimakon likita da din da kai ka kawo kaga shine ba a so a shari'a wannan shine ba a so a shari'a to wannan shi ma duk malamai sun yi wannan maganin kaga anan muka ce magani in ya zama an jaraba dama an gai asai na magani ba wai abin da aka san baya magani ba an san kawai a ɗabi'ance baya magani kamar mutum ya ce ai wani shi ya samu sauki ne kawai saboda ya jinka wani zari to yanzu mai hada wani zari da wato maganin olsa kuma ba wani abin da ya hada zari da maganin olsa babu shi sai ka haka za ka faɗa wannan maganin ba haka zalika ba za ka ce wai na samu sauki saboda ka sa guru ba wai wannan ciwon kan da nake yi kawai na sa wani dan guru ne a sama ne ko wani abu na ɗauri wannan ka to me ya hada samun sauki da wannan gurun da ka sa ba abu shi zan ubangiji bai sa wannan ya zama dalilin ne samun sauki ba a shari'a kuma shi ba bai sa wannan ba to kaga yanzu wannan duk mun yi magana akan asabu zuhissi ne dalilai da ubangiji ya halitta ya sanya ana samun wato wannan ya zama dalilin ne samun da wannan to wannan babu laifi to akwai kuma asabu shar'i dalilai na shari'a shi ma wannan babu laifi mu danganta wani abu zuwa ga wani dalili na shari'a misali in ce ai wato na suratul baqara ita ce ta koran min aljannin nan da na karanta aljannin nan misali kaga suratul baqara ita la kora aljannin a gida in ce suratul baqara ita ce ta koran min aljannin kaga wannan katin naka sababi ne asalin wane yake da maka aljannin ubangiji wannan katin naka da kai da bakin ka ba shi ba wai shine asali yake amma sababi ne wannan amma ubangiji shine wato idan ka karanta kai ta wasu da wannan karatun sai ubangiji ya kora maka su to yayin da ka tashi zaka ce ubangiji wato ubangiji ya kora mun aljanu saboda haka ta sautul bakara wannan kaga tauhidi kai kuma ya halaka ce ubangiji ya kora mun aljanu ya halaka ya halaka ce sautul bakara ta kora mun aljanu ita ma ya halaka saboda baka hada ba amma yanzu zaka kawo ka gama abin da karatun ka da kuma wato sautul bakara suka ce ubangiji ya kora mun aljanu sannan kuma karatun da nayi to kaga yanzu wannan sannan wannan ya kaga ya nuna wato akwai bambanci tsakanin karatun ka a matsayin sababi da kuma musabbib wanda asalin ya koro wannan sababi din saboda haka wato shi wannan abubuwa ya kamata burka kula kwarai da gaske wasu abubuwa za ka ana yawan amfani da su a baki amma kuma wani lokaci kan kace kan kai a wani sai ga wani ya shigar da wasu abun da ake kira shirka a lafazi shi kuma tsabtace lafazi a tauhidi yana da muhimmanci kwarai da gaske. Tsarkake lafazi wani wani abu ne da ake bukata. To idan ka ga suratul baqara, suratul baqara kaga wannan tabbas ne, manzo Allah ya gaya mana hadisi da aka tabbas ne cewa tana kura janini. To akwai abin da kuma wata jirbi ne shi ma a shari'a, amma kuma wata jirbi ne ba jarabawa akai, kamar mutum ya ce shi in ya karanta kaza, in ya karanta kaza wato na Qur'ani ko wani abin wannan, ya ganga Ubangiji ya masa wani budin. To kaga yanzu wannan shi wannan ijtihad ka ne. To amma gida ka ya halaka ce da na karanta ni da zakan ta kaza, to Ubangiji ladahun Ubangiji na ganga kaza ya kan mun dalilin samun fatahi na, kamar ya ce in dai har zan fita kasuwa, wato in dai ne na karatu ne katu da safi na Qur'ani, to duk wani damuwa da zan samu a kasuwa sai Ubangiji sai ya kura mun da wannan. Kaga yanzu wannan ijtihadin ka ne, ijtihadin ka ne. Amma kuma wannan wani ijtihadin da yake halal a wajen ka, to shi ma wannan ya halatta kace wannan kacin da nake yi ina ganin amfanin sa, sababi ne na samun wato fatahi da nake samu a kasuwata. Jidda wannan ijtihadi ne, shi ma wannan ya halatta, babu wato matsala game da wannan. Haka zalika idan misali aka samu wani ya musanta da wani, wani ya musanta ya je ya samu maguza ya musanta da su, ya halatta kace wanda ya shaidar da su shine Ubangiji, ya halatta kace wanda ya shaidar da su kuma shine wannan mai da'awa. Amma a nan kana maganar wanda ya shirya shine musabbibi din, asalin wanda ya shirya da zuciyarsu shine Ubangiji. Shi kuma wannan wanda ya je ya kai musu sakon hujja din shine malam wane. To idan zaka hada, in zaka hada sai ka ce to wanda ya shiryar da waɗannan maguzawan sannan kuma ta hanyar da'awan wane, to idan ka ce sannan, amma kar ka ce wai sun shirye ne zuwa ga musulunci saboda shiryan Ubangiji da kuma shiryan wane, wannan ba daidai bane. Saboda me? Saboda shiryan Ubangiji daban, shiryan kuma da shi wannan wane yayi daban. Shiryan Ubangiji shi ne shiryan na wato tawfiki na gamo da katari, ya basu katari suka gane gaskiya. Shi kuma shiriya da wane ya basu, ya ji ya kama sabon Allah ta'ala ne. Saboda kaga ya kamata a rika bambancewa. Saboda haka duk ire-iren waɗannan abubuwa ya kamata a rika wato tsaftace lafazi kwarai da gaske. Saboda haka idan aka tashi ana maganar taimako, duk wannan muna dai magana a ƙarshen falon Allah ta'ala, fa la'ta a'udu billahi an dada, kar ku ba mu Ubangiji da wani wato abun ki tarayya. Idan ana maganar taimako, wato kar ka ce wane ya taimake ni sannan Allah ya taimake ni, kaga zo na ai wannan ai mummuna abu kai, wato sai da yake muke ka sannan shi Ubangiji wato ya shine a kasa, wannan abu mummuna magana ce. Sai da ka ce Ubangiji ya taimake ni sannan kuma wannan shi ma ya taimake ni, saboda Ubangiji shi musabbibi ne, shi kuma wannan shi kuma sababi ne. Amma ya halatta kuma in ba ka Ubangiji ba ka ce wannan ya taimake ni, ya halatta wannan ka ce ai wannan shi ya taimake ni da kaza ma, wannan ya halatta. Ya kuma halatta ka ce min babu aula ba ka ce kuma Allah ta'ala ya taimake ni, saboda Ubangiji da ma shi ne asalin wanda ya taimaka. Amma idan zaka gwama sai dai ka ce Allah ya taimake ni sannan kuma wannan ma ya taimake ni, to wannan kaga taimakon Ubangiji daban sababi, wato shi a wajen musabbibi, taimakon kuma bawa daban a wajen na sababi. Saboda haka ire-iren waɗannan abubuwa ya kamata a rika kulawa, duk ya daga cikin abun da za ka kaman ba shirka bane, amma shirka ce a lafazi. Gwamu Ubangiji ne da wani a wajen wato magana, shi kansa wannan ba daidai bane. Mutum ya ce na dogara ga Allah, na dogara ga kai, to shi lamarin dogara tawakkali kenan. A wajen Larabawa su wato ya dandara yadda mu muke yake dogaro a harshen mu na Hausa. Galibin muka ce dogaro ba yi da bambanci da yanzu na dogara da wannan kujera din na tauka da bayana da ita, shi ba yi dogaran ne. To mu a wasa duk wannan dogaro ne, amma su Larabawa suna bambancewa tawakkul, tawakkali yana da wata sabuwar ma'ana na dangana zuciya, wani aiki na zuciya. Saboda su galibi ba sa son a rika cewa ka yi dai tawakkali ga Allah kuma ga wani. Saboda tawakkali dole akwai wani aiki na zuciya a cikin sa. To kuma aiki na zuciya kwata kwata ba aiki da ka ce wai ka dogara da wani matsayin shi ya baka wani abu ba. Sai dai ka ce ka dogara ba zai itimadi. In zaka kawo alai itimadi ka ce ita mutu ala fulan wannan daban. Saboda ka shiga shi wannan tawakkali, wasu malamai suna ganin tawakkali fa aiki zuciya ne baki daya. Kar ka ce na dogara da Allah, na dogara ga wani. Wannan da yawa malamai suka cewa kar kai haka. To amma mun yi da gaskiya a dogaran mu a Hausa bambance su ya da wahala. Amma dai a tsafa shi lafazin shi ma yana da kyau. Ko kuma ka ce Allah ya isan min, Allah wanda ya isan min. Wai aka ce maka ai kaza fa kaza abubuwa sun yi tsada. Ka ce Allah ya isan min, wanda ya isan min. Wato Ubangiji zai baka shi ma wanda zai baka. To kaga wannan ba daidai ne ba. Saboda isarwa wannan aiki na Ubangiji. Ka ce Allah ya isan min, sannan kuma Ubangiji zai iya wato karkato min arziki na ta hanyar wani, wannan babu laifi. Amma ka ce Allah ya isa bin, wani ya isa bin, a'a
wannan wasu da yawa malamai suna cewa wadannan abubuwa aikin zuciya baki daya ya kamata tsabtace lafazi din da wai isarwa da kuma dogaro kaga mu a Hausa muna amfani da shi da dan fadi to ko da za ka amfani da shi da fadin duba da wasu da sun malamai suke cewa ka iya cewa na dogara da Allah na sanan na dogara ga wani to ka kawo sannan din yafi wato sauki wato wajen magana kan wannan a ƙarshen tafsirin wannan aya haka Abdullahi dan Abbas ya faɗa karbu ga wani mun tsawaita wannan Abdullahi dan Abbas shi ma haka ya fassara kaga da can a farko ana magana wato shirka ce babba amma Abdullahi dan Abbas sai ya guwa mu har wannan shirka a lafazin a cikin wato abin da ake kira wato shirka a cikin wato abin da Ubangiji ya haini ce fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamu Abdurrahman ibn Abi Hatim a tafsirin sa yake cewa haddathana Ahmad ibn Amr wato Ahmad ibn Amr ya ba mu hadisi ابن ابي عاصم الضحاك ابن مخلد يجي حدثني ابو عمر يجي ابو عمر يابان حديث يعني ابن حفص ابن عمر الحوضي يجي حدثني ابو عاصم الى ابن الضحاك ابن مخلد يابان حديث يجي انبانا شبيب ابن بشر قال حدثنا عكرمه عن ابن عباس حديث لك عبد الله بن عباس يجي الانداد نند الله تعالى كيف فلا تجعلوا لله اندادا الانداد شنو ككامو ubangiji wasu ababan tarayya huwa shirku shine kaima ubangiji shirka الشرك أخفى من دبيب النمل أبلاد أبلاد كتبه وكما كان شركة واتو يافي ويوا أكان تفيانا تروروا على صفات سوداء أكان واندوزي كاتن دوزي بجيكما في ظلمة الليل أكما تكين دهن داري كاكا يزو أكا تمك تروروا بكا أتكيم تانا تفيا أبجين دوزي لا ما تفيا تروروا بكي زي ماني بامي زي to ai kaga da kana tafiya cikin kasa ne wata ila in kasan ta ya tabata kasa ta tabata sai ta zama ta sa mata wani kala sai kaga wato alaman cewa lalle ga wani abu da tafiya kaga ga kalan kasa to amma ita kanta baka sanin ga shi a bakar dutse kun ga fi zulmatin layli kuma a cikin duhun dare to kaga wato shine abdullahi dan bakin to shirka mai ita ba kusa haka take zai wuya ka samu mutane biyan da suke cewa suna tafidi sai ka samu ko da lafazin su a wasu wurare suna dan ubangiji shirka ba sani ba abda abla da abbas ki magana kenan wa huwa ay yaqulu daga cikin irin wannan shirka wanda suke karanin shirka ya kamata a kula shine wa hayatika ya fulana wa hayatiki ya fulana wa hayati mutum yace na rantsa da rayuwar matata misali ko ci na rantsa da rayuwata wannan kaga dabba daidai bane ga wanda yake ganta magana jari zai ga duk mallam abaka imam dai ya cika magana jari sa da irin wadannan rantsuwa wanda ba daidai bane kwarai da gaske wa yaqulu kuma dayan ku yana cewa laula kalbuhu hadha la atana al-lusus in ba dan wannan karam ba da yan fashi sun zo mana Abdullahi dan Abbas yana wannan magana saboda galibi idan ka cika yawan cewa ba dan kaza zai faru ba to sai ka manta kuma da ubangiji saboda haka to idan ka manta da ubangiji kuma kana kuma shirka zai zo kuma walaula al-bath fi ad-dar la atana al-lusus ba dan wannan wato agwagon ba kusan agwagwa irin wannan gis ake fada za ka galibi idan aka sa su a gida idan bako yanzu za su suna dan haushi su ma suna dan wato kote-koten su alama cewa bako ya zo to shi ma wannan ayana sa shi saboda idan an samu wani bako ka san cewa bako fuska ya zo to shi ma Abdullahi dan Abbas ce daga cikin kuma wannan shirkan shi ma mutum ce ba dan wannan agwagon ba wannan agwagin da na sa ba da atal lusus da wai wannan yan fashi sun zo mana barayi sun zo mana wa qawl ar-rajul li sahibi da kuma fadin mutum ga abokin sa masha Allah wa shita Allah ta'ala ya ga dama kai maka ga dama Abdullahi dan Abbas yake cewa wannan duk shirka ne wa qawl radi laula Allah wa fulan ba dan Allah ba dan wani ba kaga wannan duk shine abin da muka faɗa a baya la taj'al fiha fulan Abdullahi dan Abbas yake karka sa wani a ciki maganar ka wa inna hadha kulluhu shirk wannan kuma duka shirka ne Abdullahi duk da wai nan ka kuma muka ce ya halatta kai abu ka ce ba dan Allah ba shi daya yanzu wannan kaga ya halatta wannan shi tauhidi ma kololo tauhidi ya ku halatta ka danganta ma sababin kace ba dan wannan karam ba to amma anan in kace ba dan karam ba dole ka halarto a zuciyarka cewa wannan karam sababi ne kuma yana kasa da ubangiji idan ka yawaita fadan sa to kuma za a koma kuma ka zama ka cincin dashi ya zama ya dai da ubangiji kuma shi irin wannan yawaita ambata sababi ne za a ga wani lokaci idan wani ba yabi sa ya rasu ko kuma wani wanda yake a wajen sa yake samun dan ci da shan sa ciman sa sai ya dinga dukan kansa yana cewa ai kawai garu ya fadi ko katanga ya ta fadi saboda kaga wannan saboda ya riga ya cincida wannan mutumi ne yana nema ya zama yayi da ubangiji wato ba matsayin sababi ba kadai ya kashi wajen matsayin sa musabbibin shi kansa to da shi da Abdullahi dan Abbas yake hana wannan ya kamata a kula a kurai da gaske wannan shi ba isnadin sa Hassan ne Shabib ibn Bishr al-Bajali saduq ne wannan kaga saboda haka kaga kar mu dinga tsammani kawai shirka a lafazi wani abu ne da yake kawai mu ta fadan sa ai kace ni ai ni ban yi a zuciyata wai ba na nufin shirka bane ba a'a wannan shi kansa a lafazi da kai ba daidai bane ka zama shi lafazin ka sannan kuma a cikin wato al-iradat din ma a cikin niyyanka akwai inda wato shirka shi ma yake zuwa akwai inda shirka shi ma yake zuwa Allah samu ana kira shi ash-shirku fil iradat wan niyyat farko abin da ke fara zuwa shine mutum yayi abu dan da riya kai yake kawai saboda wani ya gani mutum ya zama bai da aiki sai wato yin abu saboda mutane su gani shi aikin sa koyaushe yana yi ne saboda wasu su gani to wannan ma shi shirka ne babban malamai ya zama wani bai da aiki shi kullun aikin sa ke sai dai duk abin da zai yi sai dai in yayi wani ya gani sallah azumi zakka shi yana yi ne kawai saboda wani ya gani wato ba wai mumini ana iya samun wani lokaci sallah ta fada wato zamiya ta taba shi ya zama dai duk sauran ibadaka su mafiya akasari ga yana yi saboda Allah ne amma kuma samu dan daya biyu kawai ya dan yi saboda wasu su gani to wannan kaga ana dan iya yin wa samun wannan wannan mumini ne wannan kaga yana yin wato shirka ne karama shirka amma yanzu aikin sa kenan to wannan aiki ai da mun kai kuma shine ubangiji ce ra'una nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila wani ake yi da munafukai sai malami suka ce duk wanda ya zama aikinsa kenan tun farko rayuwarsa har ƙarshen rayuwarsa ba ya yi komai sai dan Allah to wannan babu yadda za a yi mutu da imani Allah ya tsare mu amma na abin da ake magana shine mutum ya zama ya zo zai wani aiki ne da ake samu da za a samu lada amma sai ya gwama ubangiji da wani to yanzu ko ya ka gwama ubangiji da wani a wannan wurin a wannan aikin ubangiji ya bar maka aiki na ba zai amsa ba ka yi mashi gamba ne ba zai amsa ba haka zalika ya zama ya yi wani kyauta ne watakila suna dasawa da wani abokinsa abokin karawarsa a tajirai kana suna wannan an ya ji labarin wani ya ce ya raba Nokia mai cocila ya raba wa DM dorai shi kuma sai zo ce bari zo raba musu kudi Android ba dai yayi wannan ni ma bari zan zo raba musu Android duka kaga yanzu wannan yayi sum'a kenan ar-riyad as-sum'a yayi sum'a saboda yayi ji da yayi dan aji labarin shi a gari to wannan ubangiji ba zai bashi dada ba wato dokar kenan ubangiji ba zai bashi dada ba kuma akwai razani kwarai da gaske amma dai wato wannan bai kodin shi baki dai shirkan ba amma dai wannan aikin ubangiji ba zai karba ba saboda bai saboda ubangiji ya ce allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ita ahsanu amala wato ubangiji baya karba aiki sai aiki mai kyau kuma shine wanda aka tsantsanta mishi wannan aiki duk aiki idan ka sake ka zo zakai sallah ka zama kai dan malamin ka kai dan Allah kuma a ubangiji zai karba ba sai dai bar mu wannan malamin naka ai tunda kai dan malamin ka ne ba shi malamin ka in ya gani ya yaba kawai shi kenan amma da kace kai dan Allah ubangiji baya karban wannan abu shine kaji ya ce hadithul qudsi mun sha kawo wannan hadisi mazalla yake cewa Allah yana cewa man amila amala ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka duk wanda yayi wani aiki ya mun gama dai ya gwama ni da wani to zan bar masa wannan aiki ba zan karba ba zan bar masa wannan mutumin ya bashi lada wanda yayi saboda shi saboda haka duk wanda da yayi wani aiki yayi riya ko yayi ji da jiyarwa Allah ta'ala bai karba wannan aikin ba lalle a kula da wannan kwarai da gaske to amma aka samu wani abu kuma mutum zai iya yin aiki ya yi dan Allah amma kuma ya dan garwa ya shi da wata yar wato bukata ta duniya misali aka samu wasu wanda suke wato cinikayya lokacin aikin haji yayi kun umara shi wannan aikin haji da umaran yayi dan Allah ne shi amma kuma jinda aka ya dan sarkafo wata bukata da yake da shi na ya da wata haja da ya isan ba a siyanta da daraja sai ya je wajen umaran to sai ya dan garwa ya bude shi da wannan niyyar to wannan shi wannan babu ne fi mutukar wannan niyyar haja tana kasa da ni da ikhlasin ka wannan babu ne fi amma dai kasa take a wajen lada akan wanda shi dan ubangiji kada yayi yanzu misali wanda ya fito masallaci kawai daga gidansa kawai masallaci ya kawo shi sallah ya kawo shi ba daidai yake da yanda yace shi yanzu bari ya je ya alulan sai na je wurin kaza na je wurin kaza na je wurin kaza sannan wuce masallaci ba wannan fa ba daidai shi alada ba shi wancan baki daya fa ya sanya kanshi ubangiji ne wannan kuma ya dan garba ya amma dai a babin wato halacci wannan ya halatta wani lokaci manzo Allah ai kaga ko a ce mutum ya je jihadi da ya je jihadin amma kuma ya kudura ya kallafa rai yana son wani yana kasa ya kashe wani kafiri a wajen jihadi saboda ya ga sulken sa ya ba shi awa kada ka yana son ya rike wannan sulken nasa ya zama wanda ya kara karfafa mashi karfin gwiwa amma dai kuma wato on the whole dai wannan dan Allah ne wannan abun bai kai ya kai wato kusan niyyar shi ba to wannan yayi halal amma dai ba daidai yake da wanda ya fita jihadi tsantsa saboda Allah ba manzo Allah wani lokaci yakan ce masahaban shi naje wajen jihadi duk wanda ya kashe wani falahu salabuhu duk abinda yake jikin sa nasa ne da makamin sa da sulukin sa da waye duk ya zama naka to da kaga wannan yana yi saboda karfa musu biwa ne to amma dai ka sani cewa ba daidai yake da wanda yake tsofa ba Allah tsantsa ba to kuma shi ma wannan din idan ya zama da mutum har ya zama kawai ya koma yana yin jihadin ko yana yin wato yana zuwa aikin haji ne kawai tsantsa saboda wannan cinikin shi ba aikin haji nan in fa da za a ce ba za a samu cinikin nan ba shi ba bale zo ba shi wato a zuciyarsa yafi jin karfin wannan cinikin da zai je a wajen aikin haji akan wannan aikin haji kaga to yanzu wannan shi ma yana cikin hadarin gaske in yi ma ubangiji irin wannan gaba da ya zama yayi daidai wa daida ba zai karba ba Allah ta'ala ya sa muna gane wannan magana abubuwa ne ba su ba su sarkakiya kwarai da gaske abin da zai nuna maka cewa ubangiji ba zai karba aikin da ya zama an yi daidai wa daida ba kalma ayi ne kai daidai wadai da balle kace wai niyan ka na neman azikin ma yafi niyan ka kai ma ubangiji akwai hadisi da Imam An-Nasa'i ya fitar da shi a cikin sunan din sa ta hanyar Muawiya ibn Sallam daga Ikrima ibn Shaddad Abu Ammar daga Abu Umama al-Bahili Abu Umama al-Bahili yake cewa jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace manzon Allah أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ماله يجي مزالك بعد الأبالي كان أغنن وند يجي يبت جهادي ينا بقات اللادة كما أولي 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 كما ينا بقات يلما يا شهر أمبشيش أشي أيوان برديني كاقا وتقيلا إندا يا إدن قلنا تنشي ونن دليل يلما يلا كسا كسا شان أي كوية أغادم يكسو a danga dan ambatan shi in an yabe shi yakan ji dadi Allah ya dabi a ce da wannan a amma kuma shi ne yaje daidai wa daida ya zama yana son Allah ya bashi lada kuma yana son kuma ya yabe shi sai manzo Allah yake cewa la shay'a lahu bai da komai fa ala thalath marrat yadan gana ta manzo Allah yana kasa wato sahabbai da suke hankalin shi tashi yake yadan gana ta yana ta kasu uku sai manzo Allah yana ce masa la shay'a lahu bai da komai sai ya ga matsala daga ya damu sai yake ce masa inna Allah la yaqbalu min al-amali illa ma kana khalisan wa tughiya bihi wajhuhu Allah ta'ala baya karban wani aiki sai aikin da aka tsantsanta mishi shi kuma aka nemi ubangiji ya bada lada aka nemi fuskan ubangiji to ita kadai shi kadai ubangiji ke bada aiki ke bada wannan ke bada lada wannan sanadin sa hasan ne saboda wannan Ikrima ibn Ammar ibn Shaddad saduq ne saboda kaga wannan wato razin ne kwarai da gaske a wajen mu koda kaga ana cewa babu laifi kace za ka yi wani aikin alkhairi amma kuma din da haka kana bukatan kai zumunci kaga wani lokaci za ka ga za ka ba mutum ko za ka bashi saboda Allah sannan kuma zumuncin da yake tsakanin ku ko abokantaka da yake tsakanin ku ya dan kara maka karfin gwiwa to karfin gwiwa kawai ya kara maka kar ya zama ya zama shi sanadiyar da sa kake yi kuma bayan ikhlasin ka ga wajen ubangiji in yana ka daidaita ubangiji bai karba ba ya kamata a kula da wannan kwarai da gaske kar ka ga kana ta yin wasu sadaka ka ba wani gero kai kaza ka je lahira ka ga ubangiji baka lada ba eh to in watakila zuciyarka kawai a wannan ya tsaya in ya tsaya a wannan kadai ko kuma kare da ta wannan abin da ubangiji bai karba ba dole sai ka ji ikhlasin ka yana can sama amma dai wa kaza ya dan kara kama karfin gwiwa wannan shine abin da malamai ke faɗa abin da ya kara nuna maka wannan fahimta shi da abinda Imam Ibn Abi Shayba ya fitar ta hanyar Abdul Hamid Ad-Dabbi da kuma Hannad As-Sari a cikin kitab Az-Zuhd ta hanyar Abu Al-Ahwas Sallam ibn Sulaim sannan kuma Adiyaul Maqdisi ya fitar da shi a cikin Al-Muqtara ta hanyar Abida ibn Humayd Ad-Dabbi shi ma Al-Baghawi a cikin Mu'jamus Sahaba da sauran malamai dai suna fitar da shi da suna fitarwa ta hanyar Abdul Aziz ibn Rufai daga Tamim ibn Tarfa daga Dhahhak ibn Qais daga cikin kanin sahabbai yake cewa qala Allah ta'ala Allah yana cewa ana khairu sharikin man ashraka bi fa huwa li shariki ce ni ne wato a cikin wato wanda ake musu ake tarayya da su to ni na fi kowa daga duk wanda ya kwama ni da wani a wajen aiki zan bar aikin nan ba zan karba ba zan bar mashi wani wanda wannan kace to kaje ka ya amsa aikin nan kaga yana da ba'an hadisi Abu Hurairah da makanta a baya sai Abu Hakim yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane akhlisu a'malakum ku tsantsanta aikin ku ga Allah fa inna Allah la yaqbalu min al-amali illa ma khalasa Allah baya karban aiki sai aikin da aka tsantsanta mushi wala taqulu kar ku ce hadha lillahi wal rahim kar ku ce nayi wannan saboda Allah ne ko saboda zumunta cewa saboda Allah saboda zumunta to wannan kaga akwai magana kansa fa inna lillahi rahim wannan kawai saboda kai saboda zumuntan ka ne kawai وليس لله منه شيء الله تعالى باي دا komai a cike bai da lada ba wala taqulu kar ku ce hada lillahi wa liwujuhikum kar ku ce nayi wannan saboda Allah ne saboda kuma alfarman wani fa inna ma huwa liwujuhikum ko kai saboda alfarman kaza wani ne kawai fa walaysa lillahi fi shay Allah tala bai da komai bai baka komai ba a wannan ladan wannan ana rubuto shi marfu'an ana rubuto shi maqufan wato ana rubuto shi a matsayin magana banzan Allah wani lokaci kuma ana rubuto shi a matsayin magana Dhahhak ibn Qais sai dai wannan gaskiya abin da ya fitance yafi wato inganci magana ne na wannan sahaban ba magana ne na manzon Allah ba sai dai wannan wato lafazin farko cewa qala Allah ta'ala ana khairu sharikin ka kaga hadisi Abu Hurairah yana masa shi da haka shi ya inganta rawin da aka samu ya kaita ya ce magana manzon Allah ce shine Abida ibn Humayd al-Dhabi ya sa ma kuma Abdul Hamid al-Dhabi ya sa ma Abu al-Ahwas Sallam ibn Sulaym ana Abu Dhahhak ibn Qais yake fada ko dai zama Dhahhak yana cewa karka hada karka yi wato kace ba dan Allah ba dan zumunci ba sai da kace ba dan Allah ba sannan zumunci wannan watakila shine abinda wasu suke ganin kamar abin da Dhahhak ya fada wannan amma wannan gaskiya ba shine ba abin da Dhahhak ibn Qais yake magana shine irin hadisin Abu Umamah al-Bahili na can shine yayin da kake kyautar sai kai cewa wannan kai ne saboda Allah saboda zumunci kuma daidai wa daida sai dai kai saboda Allah kai sannan kuma wata kila zumunci ya karfafa maka gwiwa ya sa kai wannan abin ka kai ruwa zumunci to nan babu laifi saboda haka duk yayin da zamu kyauta karka ce wai nayi saboda Allah saboda zumunci tsantsan zumuncin ka ce wai zumuncin yayi daidai da abin da kai saboda Allah sai dai kace saboda Allah sannan kuma zumunci idan ya karfafa maka gwiwa ya sa kai kyautar to wannan shi ma babu laifi saboda Allah saboda abinda yake cewa fa inna Allaha la yaqbalu min al-amali illa ma khalasa Allah ta'ala baya karban aiki sai abinda zama an zanta azanta mishi saboda haka yan uwa duk wani aiki da yake da alaka da wato kake neman lada wajen ubangiji to kai kokari ka tsantsanta mu ubangiji niyanka in kuma ya zama na zaka sanya wasu dalilai da ubangiji ya shar'anta ka iya sanya su a matsayin dalilai to ya zama suna kasa ubangiji kuma niyanka da kake nema wajen sa ladan kake nema wajen sa yana sama Allah ta'ala a Qur'ani yana ba mu labarin yan wuta yana babu labarin ya wuta daga ci abin da suke cewa shine suke cewa tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idhnu sawwikum bi rabbil alamin idhnu sawwikum bi rabbil alamin ce ai muna cikin wato bata mai mabayyani a lokacin da muke gama ku muke hada ku da ubangiji wato a lokacin da muke hada ku da dan abin da ka hada shi da ubangiji kuma kana neman ladan ubangiji ya baka to ba fauzi ya baka ba ubangiji inna laha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah ta'ala mai tsarki ne baya karba sai tsarkake saboda duk aikin da kake nema na lada karka zama kayi aiki da yawa na alkhairi amma zama kayi ne kawai dan ace kayi ko kayi ne kawai dan wani su ce sun wani su ce ai wani mai kyauta ne wani mai alheri ne in dai kayi dan wannan kawai an tsa ubangiji ba zai baka lada ba kuma idan ka je lahira ubangiji zai dauko wannan aiki ya daidai ta shi ya mai da shi haba'a makura Allah ta'ala ya kyauta wannan kaga shirka kenan aniya shirka kenan a aniya banda shi akwai shirka da ake yi kuma a tashbihi tashbihi shine wato yanda wato wani zai kamanta saboda bai girma ubangijin da yake wato a girma shi ba sai ya kamanta mahaluki da abin da Allah ta'ala saboda ga wanda ya san ubangiji wanda yake girma ubangiji yanda yake sanata a girma shi baya kamanta mahaluki da abin halitta to amma din da haka zaka samu wasu saboda sun nuna mu ubangiji zato busu wato kintace ubangiji ne kamar a kintace shi ba sai su rika ganin cewa yayin da zamu je wajen ubangiji mu roke shi ai bai kamata ba in zamu je wajen sarki wani ai ba mu zuwa sai an ji ai protocol da haka ubangiji shi ma yana bukatar protocol kan ka ga kamo na ubangiji zato ubangiji baya bukatar wannan ka ga mu ka hada ubangiji ne da abin halittar sa shi ubangiji baya bukatar wannan shi yasa zaka ji kafirin na cewa ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa wannan ka hada ubangiji ne da wani shi ubangiji kawai shi unique ne shi kadai ne zama ka bashi shi kadai yanda yace kai masa kaya ne kamar magana amma karka ce wai kawai ai shi ubangiji yanzu zaka je ganin wane zaka je su ganin sarki wane ba sai ka je kaga wane da wane ba saboda haka yanzu da muke neman alfarma manzo Allah da muke neman wane wane ai shi to ne ka hada manzo Allah ne da ka kamata mazala inda ubangiji ka kamata wani mahalukin da Allah ta'ala ya halitta da kuma ubangiji shi kansa ubangiji shi bai sanya wato dalili da za a roke shi ba kamun kafa abin da yasa za a kamun kafa bai ce wai ka kamun kafa da wani ba ubangiji ya ce ya halitta baka za ka iya kamun kafa da aikin ka za ka iya kamun kafa da sifofin ubangiji shi kansa za ka iya wato in masa kirari da kirarin ka kamun kafa da kirarin ka zaka iya kamun kafa da irin wannan abu amma ba zaka iya kamun kafa da manzon Allah ba manzo Allah yana da girma, kace ya Ubangiji dan hakkin manzo Allah a wajenka, hakkin manzo Allah a wajenka, wai hakki wai to Ubangiji shi kansa hakkin da yace zai ba mu aljanna, wannan ba shi sa mu kansa ba, mun masa dole ne. To kuma in zaka tashi ruku sai ka ce dan hakkin mu a wajensa, ah wannan ba daidai ne ba, wannan mu ne lalabi ne ga wajen Ubangiji. Ubangiji shi ke hakki, shi ne ba a tambaye shi dan me, amma shi mu zai tambaya dan me. Ko baka cewa ya Ubangiji dan alfarman manzon Allah, ya Ubangiji dan darajar manzon Allah yi min kaza, wannan kaga ina magana fa mu tambaye Ubangiji ba mu tsakanin ba, akwai mai tsakanin yanzu ina cewa wani dan kaza yi min kaza, wani dan zumuncin da ke tsakanin mu yi min kaza, wannan daban. A yanzu ina tashi tambaye roƙi Allah in ce ya Allah dan marjan dan darajar manzon Allah yi min kaza, dan darajar shehu wani yi min kaza, wannan duk haramun ne, duk wanda yi haka bai daidai ba, bai daidai ba, kuma yayi ma Ubangiji shirka ne, kuma me ya jawo mishi wannan shirkan, saboda ya kamanta makhluqai da Ubangiji, yanda yake yin cewa ba zai yi tambaye Ubangiji kai tsaye ba sai ya je ya bi ta hanyar wani. Ubangiji kuma shi da ya tashi sai ya ga manzo Allah, wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani, idan bayina sun tambaye ka ni kawai ka ji gaya musu ni a kusa nake, dan haka sai su roke ni kawai zan amsa musu, dan haka kawai ka je ka roke Allah ta'ala ba ruwa ka ce manzo Allah yana da martaba, yana da daraja wajen Ubangiji, amma martaba shi Allah bai shar'anta mana za mu roƙa Ubangiji da wannan martabar ba, dan haka ba ka tashi ka ce ya Ubangiji alfarman ma'aiki ba, ya Ubangiji alfarman ma'aiki zaka ji alfarman ma'aiki a mana kaza, a'a wannan duk ba daidai bane, kuma duk wanda yayi wannan ba daidai yake yi ba, zaka ga a su masu son su dinga halata irin wannan suna wato kafa hujja da wani hadisi da suke cewa manzo Allah ya ce tawassalu bi jahi fa inna jahi inda Allah kabir, a wata riwaya suna cewa fa inna jahi inda Allah azim, wa in za ku roƙa Allah ku kamin kafa da martaba ta daraja ta, daraja ta wajen Ubangiji mai girma ne, babba ne, na'am darajar manzo Allah wajen Allah ta'ala mai girma ne, amma dai wannan hadisi, hadisi ne na ƙarya, hadisi ne batacce, hadisi ne wanda in ka je ka karanta littafin hadisi ba za ka taba ganin inda aka rubuto shi ba, hadisi ne na ƙarya, amma ta Allah kaga sufayen nan suna yaɗa shi suna cewa dole sai an faɗa, wannan hadisi ne na ƙarya ba daidai ne ba, hadisi ne na ƙarya, kanka tsaye in ka ji wani yana kafa hujja da wannan a ko a rediyo ko a ira ne, to yanzu ilimi ya zo maka, ka ce mushe zo ya gaya maka a cikin Bukhari ko Muslim ko sunan Abi Dauda ko Nasa'i ko Tirmidhi ko Ibn Majah ko Muwatta na Imam Malik ko Musnad Abu Ahmad ko wani littafi na hadisi, zai kawo inda aka kawo wannan hadisin, babu shi, ba yi da isnadi ma kwata kwata, ko isnadi ba yi da shi, dan haka wannan ba magana ma a ce magana manzo Allah ce, bai halitta ma ka ce magana manzo Allah bane wannan, in ba a irin wannan babi mu kawo dan mu karanta ba, amma kaga anan za mu iya roƙo in ce ware dan Annabi min kaza tsakanin mu, nace ba tsakanin ba, ina cikin tabbayin Ubangiji ba, tsakanin mu ce malam ware yi min kaza dan Annabi, wannan wasu da kai wasu daga cikin yan uwa suna ganin wannan abin ya musu girma, ba san su ce wai dan Annabi ba ni kaza, eh wannan magabata ba sa tsayawa su ce dan Annabi, su inda akwai Allah akwai wanda yake sama ga Ubangiji, ya sama ga manzo Allah, kaga ya fi maka kace dan Allah ba ni, wannan ya fi maka, amma ababun ja'izi ababun halacci yanzu shine muke magana, yanzu in ce wani ba ni kaza dan zumunci, wani ka duba zumuncin da ke tsakanin mu, kaje ka dinga watsar da kudi a waje baka zuwa ni baka bani ni ba kanin ka bane, ka duba zumunci fa kamin dan zumunci, wannan ya halatta ya da kuka ce ya wani ba ni dan Annabi, wani ba ni dan dan wato martaban iyayen mu a wajenka, ila kila akwai zumunci tsakanin gidanku da gidansu, to dan zumuntar da ke tsakanin mu da gidanku da gidanmu ba ni, wannan kaga tsakanin mu ne dan Adam da dan Adam, to mu kuma dan Adam da dan Adam muna buƙata, mu da ba kaga galibi muna buƙata irin wannan protocol din, muna buƙata dan wani wanda zai dan wasuda wani wanda zai dan kafin kafa da shi, mu da bayan Adam haka muke, haltu ma dai haka muke, shi Ubangiji shine baya buƙatan wannan, wannan Abdullahi ibn Ja'far ibn Abi Talib yaka zo jan Ali ibn Abi Talib, idan yace Ali yace ba ni ina buƙatan kaza, sai Ali ya hana shi, amma sai ya san yadda yake Ali, sai yace a'a to dan zumuncin ba ni dan yayanka Ja'far, eh kaga sai Ali to Ali ya san Ja'far din yana da martaba a wajensa, sai ya dauko ya bashi, sai yace ba ni dan yayanka Ja'far, to kaga anan abin da yake tsakanin mu kenan, yanzu da ni da malam ni da malam Abdul Rashid yanzu kawai sai nace ba ni dan Annabi misali, kaga Annabi na daraja a wajen mu duka, ba ni dan martaban da ke wato dan zumuntar da ke tsakanin mu ni da kai, dan abokantakar da muke tsakanin mu dan zumunta, ka duba zumunci ka bani, wannan babu laifi idan muka yi ababun ja'izanci, duk da muka ce in ka ce dan Allah kaga wannan yafi, amma dai in ka ko da ka faɗa wannan abun babu laifi, na faɗa wannan saboda wasu suna ganin kamar wannan ba daidai ne a faɗa ba, a'a wannan ya kamata a rika rarrabewa, wannan shi sa ubangiji yake cewa wattaqullaha alladhi sa'alabi wal arham wal arham anan saboda dama mu yayin da muka tashi muna wato tambaya tsakaninmu muka ke tambaya da zumuncin ma'ana ka duba kaza ka duba Allah ka bani ko kuma ce a ka duba matawar da ke tsakanin iyayenmu ka duba kasancewa ni karamin ni kankanin dan wato kanin ka ne ka bani kaza wannan duk babu laifi ai kana tuna masa wani abin da ya hada ku ne tsakaninka da shi wannan babu laifi na kamar lokaci yayi saboda haka dai yanda muke so dole mu kwana anan shi ma amma magana bai kare ba gobe in Allah ya zamu kare yin daura akwai sunaye shi ma da ake samu tashbihi na sunaye wanda ga ya je samu kashe wani sarkin sarakuna ko me kaza ko alƙalai ko kaza 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 irin wannan shi ma zamu zo duk dai muna yin wannan maganan karkashin fadin Allah ta'ala fala taj'alunillahi andadan wa antum ta'lamuna kar ku gwama ubangiji da kowa saboda hatta alafazi wannan nan sai an tsaftace irin wannan abubuwan muna kawo shi saboda wato har yanzu ina gudana a cikin al'umma ai kokari yayin da ilimi yazo to in ilimi yazo kuma sai ya kawo da jahilci sai ya kawo da ganganci sai zama an wato ubangiji bai tambaye ka akan abin da baka sani ba akan abin da ka saba a baya amma kuma ubangiji zai tambaye ka akan abin da yake ilimi yazo maka diya da ilimi yazo sai zama wato an samu bambanci insha Allah matashiyan mu shine akan sunaye da ake yi sunaye irin wannan sannan kuma sai mu kare shi abin da ya mana saura in Allah ta'ala ya yarda a goben Allah in Allah ya kai mu abin da makanta dai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ta'ala ya yafe mana Allah ta'ala ya tabbatar da gadigan mu a tauhidi Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya karba aikin da muke na ibada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya tabbata da masha Allah
sallallahu
alaihi wa sallam okay sallallahu lafila baya sallallahu asar sallallahu lafila baya sallallahu asar wannan makaruhi ne manzo Allah ya hana ai amma dai malamai suna da magana cewa akwai lokacin sallar asar din lokacin da aka fara samun wannan wato wannan dan yalayala haka dan rawaye-rawayen nan ko ku a lokacin da ranar take da sauran ta haske ta face din ta sosai haka to hadisi da ya tabbata hadisi na Ali ibn Abi Talib da wasu daga cikin sahabbai abinda suke nunawa bayan sallar asar din da ake magana shine bayan sallar asar na lokacin da aka fara samun wannan yalowish abin da ya fara dan garwaye rana wannan shine mutum in misali eh kamar rawaya kamar yanzu misali kage yanzu ba za ka zo ka dauko kace za ka sallar nafila ba ko kuma wata nafila da baka yi ba kace za ka abin dinta to amma kuma akwai lokacin da kuma yake halatta ai nafila shine yanzu misali ka shigo masallaci yanzu da wannan magana da yafi inganci saboda za ka yi ta izinin masjid ne za ka yi da masallaci ita kuma tana da dalilin yinta din nafila wacce take da dalilin yinta wanda ba wai haka ne a sake kake yinta ba sai ka yi wani abu ne sai za a ce ka yi ta kamar yanzu sun shigo ga masallaci kisa kai nafila to wannan da yawa malamai suna cewa ya halatta da ka shigo masallaci ko wani lokacin da aka karhanta ne sai kai nafilan ka saboda zaman ne ba a san ka yi sai ka yi ruku'i tukuna da ka abi saboda haka wannan shine abin da yafi inganci na maganar malamai Allah ta'ala a'lam gaskiya